amma kunnin baya ma auni rahotar ta fitar kungiyar Human Rights Watch ta kuma nuna bace ranta na rashin wani abin da ya kamata wajen kare irin waɗannan matan da kuma tabbatar da suna da ƴanci. Kungiyar ta tattaro bayanan lalata da kuma fyaɗe kan mata da ƴan mata 43 da ke zaune a sansanonin gudun hijira 7 da ke Maiduguri a jihar Borno, da alamun wannan matsala na cin zarafi ga ƴan gudun hijira na ƙara faɗaɗa a yanzu, inda wata sabuwa ta kunno a wani sansanin ƴan gudun hijira da ke jihar Adamawa, inda aka yi wata ƴar gudun hijira da ke da tabon hankali fyaɗe wanda yanzu haka ma ta samu juna biyu, lamarin da ƙungiyar Fafutuka ke cewa dole a bincika. Comrade Abubakar Abdulsalam da ke zama shugaban kungiyar Progressive Mind for Development Initiative PDMI ya ce akwai buƙatar dubiya game da abubuwan da ke faruwa a sansanonin ƴan gudun hijira a Najeriya.
A wannan abun bakin ciki ne, abun takaici ne, kuma wannan ya nuna gagarumin sakaci na mahukunta da nauyin kulawa da waɗannan mutane yake hannunsu. Na biyu kuma akwai matsaloli da dama wanda muke samun labari irin wanda ya shafi waɗannan musamman mutanen da suke ainihin sansanonin gudun hijira. Akwai sakaci daga gwamnatin tarayya, akwai sakaci kuma har yanzu daga gwamnatocin jihohi, domin saboda baitin waɗannan mutanen akwai waɗanda nauyin kulawa da su ya rata a wuyansu, waɗannan gwamnatoci kamata su naɗa wani kwamiti wadda su kuma aikin su ne za su dinga zagayawa waɗannan wajaje, suna sanya idanu a cikin sirri yadda waɗannan mutane da nauyin kulawa da mutane na yara ce a wuyansu. Ha, bugu da ƙari har yanzu su jami'an tsaro ma kansu da ake sanya su su dinga kula da irin waɗannan mutane ba su fita daga cikin zargin aikata irin waɗannan mugayen ayyuka ga ƴan gudun hijira ba.
To, wai kowane mataki aka ɗauka game da abin da ya auku a sansanin ƴan gudun hijira na Malkohi? Imam Abani Garki da ke zama jami'in hukumar agajin gaggawa ta Najeriya NEMA, wanda ko shine ma jami'in hukumar mai kula da jinin adamar Taraba, ya ce aitu ne masu kafa kwamitin bincike, kuma da zarar an kammala za a bayyana matakin da aka ɗauka.
To, lokacin da muka sami rahoton cewa tsakanin su ƴan gudun hijirar an sami wata mai ɗan taɓin hankali, wasu yara masu ƙananan shekaru ne ma, da kuma wasu dattijai ba su wuce guda biyu a ciki ba, cewa sun je wurin ta har ga abin da ya faru ta je clinic an ga alamar cewa kamar tana da juna biyu. Sai muka kafa kwamiti da mu marubutan agajin gaggawa ta ƙasa da su jami'an tsaro suke kula da CAM da su wakilan ƴan gudun hijirar, muka yi bincike, iya bincike na mu kanmu, da muka yi suna su daga cikin yaran suka tabbatar da irin alaƙar da suke da ita wannan mata, saboda haka sai muka ga ya kamata muka rubuta rahotonmu muka tura can hukumar wada da gaggawa ta ƙasa wato Abuja, su kuma suka ba mu umarnin cewa mu danka abin a hukumar da ya kamata ya bincike a kan al'amarin da matakin da ya dace. Baya da haka kuma mu akan kanmu sai muka ɗauki matakin wari, daman can mun ware tsakanin maza da mata, to akan samu ɗan ƙorafi saboda suna ganin kamar ba a bar su ya samu mu'amala da matansu, sai maza suke ɗan shiga wurin da mata suke. To, da aka samu wannan sai na baiwa su jami'an tsaro wanda suke kula da wannan sansani cewa su ɗau matakin hana kowane namiji zuwa wannan gurin, in dai ƙarfe 6 na yamma ta zuwa ƙarfe 7 har zuwa ƙarfe 7 na safe. Kuma ita wannan mai ɗan taɓin hankali a sami wata mace wacce muka samu wata wacce a cikin kaman wakilan su ƴan gudun hijirar za su ci gaba da kula da ita, su wurin da kwana tare da ita suna sa ido akan abin da yake faruwa.
Baya daga rayukan da suka salwanta, dubban jama'a ne ma da rikicin Boko Haram ya raba da gidaje, wanda kuma kawo yanzu akwai wasu da dama da ke sansanonin da aka tanadar. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.